kafin haka akwai yan tambayoyi. Wannan tana tambaya da dangane da abin da ya shafi annifas. Annifas shine jinin aihuwa ko kuma jinin biki. To a cikin maganar da ta yi ta ce lokacin da ta aihu sai da ta yi har wata uku jinin bai tsaya ba, karshe sai da ta nemi magani sannan sai ya tsaya. To kuma tana maganar cewa yanzu akwai wani abu da take gani za ta ci gaba da sallah ne ko kuma jinin ya sake dawowa bayan wata hudu da aihuwa. To a takaice a wannan maganganu ne kamar haka. Abu na farko dangane da kwanaki waɗanda su ne iyakacin abinda mafi yawan malamai, jamhurin malamai suka tafi a kai, shine jinin nifasi baya wuce kwana 40, shine magana ta farko. Imamu Tirmizi Allah mishi rahama a cikin Jami'u Tirmizi ya ce wannan ma shine fahimtar sahabbai ma gaba ɗayan su, duk sahabbai gaba ɗaya kab wannan shine fahimtar su, cewar jinin biki baya wuce kwana 40, in ya wuce kwana 40 za a fara sallah, ya zama jinin istihaza. Wannan kenan kaɗan ne daga cikin malamai, cikinsu akwai Imamu Malik da Imamu Shafi'i, suna ganin cewa yana iya kaiwa kwana 60. To amma Imamu Shafi'i ya ce mafi rinjaye shi ne kwana 40, amma akwai possibility ya iya kai kwana 60. Ala ayyi halin, kamar muna mazhaban Malikiya da muke a West Africa da kuma North Africa, irin su Libya, Algeria, Tunisia, Morocco, kasashen su Mauritania, suna cikin arewacin Africa, duk da Mauritania tana cikin ECOWAS, amma waɗancan ba sa ciki. To duk abin da suka tafi a kai shine yana kai kwana 60. To amma mafi yawa, in ce 90% na malamai suna ganin ba zai kai haka ba a sauran sassan duniya. Wannan kuma shine fahimtar masu sahabban annabi gaba ɗayan su, inji Imamu Tirmizi Allah ya mishi rahama. Ibnu Qudama a cikin Al-Mughni shine shi ma abin da ya rinjayar. To koma dai menene, idan aka samu irin wannan bai kamata a bari har a ce a kai wata uku ba. Na farko za a nemi shawarar likitoci ma tukunna. Duk lokacin da aka samu rikicin jini, abin da ya fi shine a nemi shawarar likitoci a gaya musu, tunda abu ne da ke da alaka da harkar lafiya. To a irin wannan yanayin za su ba da mafita. Amma dai a wajen malaman musulunci shine duk inda ya wuce kwana 40 kawai a fara sallah. Wannan shine rajihin kauli, shine zancen da yafi karfin dalili. Masu cewa 60 din daga cikin malaman Malikiya akwai su, amma gaskiya tun daga abinda sahabban annabi suka fahimta, suna kafa hujja da maganar Ummu Salama Allah ta'ala ya kara mata yadda daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallama. To mun fi ba da shawara akan wannan, duk inda ya wuce kwana 40 za a iya fara sallah, kuma za a iya in ya kai wannan kwanaki har 60 har ya wuce, to gaskiya a nemi magani shine abin da yafi. Wallahu ta'ala ala wa ala. Sai wannan tana tambaya dangane da, kamar tambaya ne ma dai kamar ba tambaya ba, mutum ne kuna zaune da shi ban sani ba ko abokiyar zama ce ko kuma akasin haka, kuna dai tare da mutum baya faɗa ma kuskurenka a gabanka sai dai jina faɗa wa mutane, kamar dinga ɓata maka suna kenan, watakila da abin da kai da wanda ba kai ba duk zai je ce kayi, duk da zai ba da labarin da sunanka zai ɓaci ne shine abin da za ta je ta yi. Amma in ku haɗu kuma za ta nama dariya ta ce kawalli, amma bayan ido kuma ta je ce ta zaginki ba ki da mutunci, kin ji kaza kin ji kaza, wayar wasu ma ƙarya ne ba haka bane ba. To ita kuma mai magana ita ba mai son faɗa bane ba, irin mutum ce mai son zaman lafiya, mace ce mai son zaman lafiya, ba ta so su yi rigima. To wannan na farko, mutum dole ya haƙuri a rayuwa, dole ka zauna da munafukai ba yanda ka iya, in dai ba za ka koma sama kai kaɗai ka rayu ba, ka koma kan dutsen lijidin nan kai kadai ba kowa kai gidanka kaga sai a ce ka haukace kenan amma matukar zaka zauna cikin mutane dole ka zauna da munafikai ko a waje a unguwa ko a cikin gida ko a wurin aiki ko a makaranta dole haka Allah halicci muta annabi ma zauna da munafikai sallallahu alaihi wasallama shine farko abinda in mutai fahimci wannan to ya huta a wannan rayuwa dan ta ci abun yana sa ta shiga cikin damuwa irin wannan har sai hana ki bacci ma haka kawai ki je ki samu hawan jini akan wata munafikan da saki a gaba to abun da yafi wannan shine kai yanda zaka zauna da munafikai ba yanda ka iya idan har annabi ya zauna da munafikai sun zage shi sun masa ƙarya to ina gani ko kai kuma min babi aula kenan na farko shine ki hakuri na biyu ki fahimci haka Allah ya tsara rayuwa Allah ya faɗa cikin suratul furqan yace waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira yace na sanya sashin ku ya zama fitina ga sashi atasbirun inga ko za ku yi hakuri yace kana rabbuka basira ubangijinka ya kasance mai gani ya san duk abin da ke faruwa to saboda haka ki hakuri zama da munafikai Allah cikin mallan Jafar yace su fa waɗannan munafikan sune ma gishirin rayuwa in babu su rayuwar ma ba dadi wanda suka fahimci gogor maya kenan to in kika fahimci wannan na farko kin huta na biyu kuma ki ta addu'a akan ta ki addu'a Allah kare ki daga sharrin mutane munafikai cikin mutane da munafikai cikin aljanu wannan addu'a yana da muhimmanci Allah ka kare ni daga sharrin makiya cikin mutane da aljanu Allah ka nesanta su da ni ni ma ka nesanta ni da su idan za su shiri kuma Allah ka shirye su in ba za su shiri ba Allah kai can gaba da su ni dai ka raba ni da su to za a kai matakin da har tsoron ki ma za ta naji sai Allah sa mata tsoron ki a cikin zuciya Allah na da irin wannan hikima haka kawai ta ji kuma tana tsoron ki kuma ki ta shiga cikin damuwa da tsarguwa hankalinta ya kasa kwanciya wata ran ma sai ta nemi gafaran ki da ta dai tuntube ma ta dauka ke ne Allah ya san ki ne yake binta Allah da zai sa mata tsoro to wannan shine shawara da za a baki abun ya daina damun ki kuma duk inda za a ji a bata maka suna za a je a dawo a gane ƙarya aka maka kar ma ka damu kai dai ka gyara tsakaninka da Allah ka huta ka gyara tsakaninka da mutane kai kar ka cuci kowa kar ka yi kowa hasada kar ka yi kowa munafunci kar ka yi kowa kaza da kaza to insha Allah duk wanda zai ma kuma ba zai tasiri ba kuma har sai waɗanda yake ga ake gaya wa masu da sun gane kai wancan munafuka ce shikenan sai a daina ganin darajarta a cikin mutane ba ta da kima a wurin Allah ba ta da kima kuma a wurin mutane to wannan maza ne ko mata kowa dole ya hakuri munafukai haka za a zauna da su ba yanda aka iya illa iyaka Allah mana tsari da ainihin sharrin su sai wannan tambayan kuma mace ce ta ci abinci da asuba kamar misali alfijir ina ga a yau a Gombe ya fito ne karfe 5:12 alfijir din Gombe daga internet din ne ko kuma amashi okay karfe 5:12 alfijir ya fita a Gombe to sai zanto ta ci abinci sai ta dan shafa ta zauna tana hira lokacin da ta ankara 14:00 kaga ya karu 2 kenan sai ta dan kora ruwa bayan 2 alfijir ya shiga ya matsayin azumin ta yake kun gane tambayan kuwa mutun ya sha ruwa bayan alfijir ya fita 2 a ainihin taqwim na kalanda kenan ko kuma wanda ake bugawa wani app to na farko a sunna shine ka gama cin abinci kafin alfijir ya fita shine abinda ya tabbata a sunna annabi rahama sallallahu alaihi wasallam baya cin abinci wai alfijir ya shiga yana gama komai ne kafin alfijir ya fito haka kuma magabata na kware suka yi wannan yafi dacewa da sunna ka gama ko da 2-3 ne kafin da alfijir din ya fita an fi son haka da aka ce a jinkirta sahur ba ana nufin kai ta ci ne har alfijir ya zo ba ba haka ake nufi ana nufin kar ka yi sahur tsakan dare ka tashi karfe 3 ka ci abinci ko karfe 4 ka bari at least a ce karfe 4:30 abin da ya gaba ya zama dai 4 ta wuce in ma baka cin abinci ko ruwa ne ka sha dai a ƙarshen lokaci irin gurin karfe 5:10 amma kar mu manta alfijir kullun fa ba yake tai mun fara azumi alfijir wajen 5:20 da wani abu ne amma yau da 16:00 ne nan da zuwa sati ɗaya zai koma bai wuce ma da 4:45 ba magariba ne ba zai canja ba har a gama ramadan karfe 6:26 har a gama azumi ba zai canza ba amma alfijir yana yin baya ne har mu shiga cikin watan June an gane ko to anan sai malami suka ce idan malami na wannan zamanin kenan irin su bin bas rahmatullahi alai irin su ibn al-usaymin Allah ya mishi rahama da fauzan hafizahullahu wa ra'ahu suka ce idan waɗannan kalanda da muke aiki da su ko app da muke da su a waya da suke nuna fitan alfijir da faduwar rana inda an samu ƙarin minti ɗaya ko minti biyu ne babu komai azumin mutun yana nan kun fahimci tambayan idan ka duba a kalanda ko kuma a app na waya ko kuma abinda ka ji an faɗa alfijir zai fita karfe 5:10 kamar gobe 11:00 ne zai fita 5:11 a Gombe kenan kada wani gari ya amfani da shi muna maganar Gombe na Maiduguri ba zai kai haka ba waɗanda suke plateau Abuja har Lagos su kuma karuwa zai kun ga muna shan ruwa anan karfe 6:26 amma Lagos sai karfe 7 rana take faduwa yau wato iya Gombe muke magana to a irin wannan suka ce idan a kalanda ko a app aka ce zai fita 10:10 sai ka sha ruwa 11:00 ko 12:00 wannan manyan malaman na duniya sun ce azumin mutum yana nan babu komai insha Allah sai dai a kiyaye kar a dinga yin haka an gane wannan abin da kyau Allah ta'ala ya sa mu dace a takaice wannan shine a tambayoyi da muke da su za mu shiga karatu kai tsaye kuma insha Allah za mu tashi farkon aya ta 26 mai Allah ya ce kafin haka akwai tambaya kamar haka mai tambaya na farko ta tambaya ne dangane da hukuncin mai nafila bi mai farilla sallah ina ga wannan mun amsa shi a wajen karatun dare ko a ba zan iya tuna lamba nawa bane karatun da sai mu rifarin din shi to wannan karatun sai dai a takaice dangane da hukuncin mai sallan farilla bi mai nafila sallah ko kuma mai nafila bi mai farilla sallah akwai maganganu kamar haka magana ta farko malamai duka sun yadda in kana sallan nafila zaka ibi mai farilla sallah idan kuma farilla zaka yi mutun na nafila ya halatta ka bi shi don ku samu ladan jami'i masaba mu na malikiya bai halatta ba suna ganin mai farilla ba zai bi mai nafila sallah ba wannan shine zance mafi karfin dalili a wajen malaman malikiya ibban da kadan daga cikin malaman malikiya da suka saba wannan ra'ayi amma mazhaban shafi'iyya ya halatta shi yasa Imam an-Nawawi a cikin sharhin Muslim karkashin hadisin Mu'adh bin Jabal Allah kara masa yadda Nawawi ya ce wannan hadisin yana nuna karara halaccin mai farilla bi mai nafila sallah dalili kuma shine akwai wani sahabi babban sahabi da ake ce mishi Mu'adh dan Jabal yakan zo Madina shi limami ne a anguwansu ko a ƙauyensu can wajen Madina ko ƙasan Madina to idan ya zo Madina ya bi annabi sallah sai ya koma kuma ya limanci a masallacinsu sai ya zo an yi sallah da shi a masallacin annabi alaihi salatu wassalam ya yi jami'i sannan sai ya koma kuma can garin su ya je ya limanci to sai malamin suka ce tunda ya yi sallan farilla da annabi alaihi salatu wassalam wancan sallan da yake na garin su nafila ce dan ba a sallan farilla guda biyu kuma ba zai yi ba a ce sallan da bi annabi nafila ce tashi ce ta farilla zai fi son farillan shi a ce annabi ne limami shi wannan shine abin da yake ma'qul to akan haka idan ya koma can garin shi yanzu nafila yake har wata rana kuma labarin kar wani ce annabi bai sani ba annabi ya sani dan an kawo karar Mu'adh wannan garin saboda idan ya zo shi sallar isha ne sai an yi ta jira kafin ya dawo da ya zo zai ja sallah kuma sai ja suratul baqara ya tarira karatu yana ta karatu wani ya ga fashi ba zai iya ba suratul baqara nan shi ba da shi ba ba tahajjud ba ba komi ba a zo a dauko masa suratul baqara ya yanke sallan shi ya fita ya koma gefe je sallan shi fatiha da qul huwallahu ya kama hanya ya tafiye shi to sai ake labari ci ai wane yayi munafunci ana sallah ya fita to aka ji aka ga annabi alaihi salatu wassalam ana sallah insha fa an ga wane ya fita kaza kaza annabi sai a kira shi annabi shi in aka yi magana sai ya ji ta bakin ka bai ma hukunci na gaibu yanzu abin da yawanci ba a yi kenan ko sai a yanke maka hukunci a ce baka kyauta ba ko a ce wane yayi kaza ai ta labarin ka ma babu wanda zai tinkare ka ya tambaye ka wa kaza din nan da ya faru kan menene ya faru sai ya ji style guda daya kawai sai ya dora ya tabazawa Allah sauke to annabi da ya tambaye shi ya ce ya rasulullahi mu'az sai ya zo ya bi ka sallah a Madina mu zauna muna ta jiran shi sallar isha ya dawo kuma zai dauko ta dogon sura ni ban ma san me yake karantawa ba ce ban san abin kawai ni ina ta jin motsi ban san wace sura bace ba sai aka yi ya yace sai ne yanke da jini sallah ta me ka karanta yace fatiha raka'a hudun gaba dai shi fatiha kadai yayi ba ma qul huwallahu kila bai ma iya wata sura ba sai yace da na gama sai na roki Allah ya bani aljanna ya tsare ni daga wuta sai annabi ya ce mu ma duk abin da ka ji muke mu kai mu kawo din nan duk dogon karatun da muke din nan abin da muke nema kenan a ba mu aljanna tsare mu daga wuta daga nan annabi bai sake ce masa komai ba sai ya koma kan Mu'az sai ya ce ya Mu'az aturidu an takuna fattanan ko aturidu an takuna fattanan ya Mu'az ya kai Mu'az dan jabal kana so ka zama mai kawo fitina ne ko mai yawan fitina saboda mutane ne ba masu ilimi ba ana so ne a jawo su masu fahimci addini ka zo kana mun sallar isha da suratul baqara ai sai ka kore su annabi ya mishi fada mishi nasiha yace ina kake ga su sabbi ga su washamsi ga su kaza wadduha wallayli zaka je kana karanta suratul baqara to akan wannan sai malamin suka ce annabi bai ce da mu'azu kai ba mun yi sallar isha kuma ka je ka ƙara wani limanci annabi bai hana shi ba na biyu shi wannan mutumin annabi bai ce mishi wani abu ba daga nan ya tabbatar da abin da yayi aka ja kunnan Mu'az bin Jabal to a karkashin wannan idan mutum ya rasa sallar jami'i sai zama akwai bukatuwar ya ainihin bi wani wanda yake nafila sallah dan ya samu jami'i amma saban Shafi'iyya suka ce babu komai ka zo masallaci an yi azhar ba ga wani makarare da za ku yi jami'i da shi ba sai ga wani yana nafila sai kai kabbara ka bi shi yi nafila raka biyu sallama kai ka mike ka ci ko sallolinka ka samu ladan jami'i amma saban Imam Shafi'i rahmatullahi alai da wasu kuma daga cikin malamai to sai tambaya ta karshe dangane da sadaki idan ana biyan sadaki misali a ce naira 100,000 sai ita wacce za a aura ta yadda ce mijin ya kawo 30,000 ko 40 to da tsabin soyayya ta ce ta yafi sauran ya halatta ko bai halatta ba aron ma ya halatta ko to aron ma ya ce wa a tambaya budurwa ko ba zaura to dangane da ishin sadaki a musulunci sadaki ko budurwa ko bazawara wannan kudin haƙƙin na mace ne ba na iyayenta bane ba wannan shine abin da ittifaqin malamai babu sabani shi sadaki haƙƙi ne na mace shi yasa ma ba a tasarrufi da shi sai an nemi izininta to amma al'ada ya gudana akan kawai an karba yana shiga cikin rububi ne shi ma sadaki ko gani ma ba za ta yi ba sama a yanayin da ake cike abubuwa sun yi tsada sadakin shi ke dan taimakawa ma sai wasu abubuwa musamman a wajen waɗanda ba su da ƙarfi sosai to a ƙarƙashin wannan na farko dai mun sani game da ƙarancin sadaki na sai yanzu ya kusa 100,000 da wani abu ko na manta nawa ne barin duba ina da shi duk ran jumma suna tura mana gashi nan sun ce naira 159 wannan juma'an kenan 159 da 750 dan suna updating din mu duk ranar Friday suna gaya mana to sadaki 159,750 shine kallu sadaq indal malikiya to ci a karancin sadaki 159 yaka zo aka yi aure aka bada sadaki 100 auren yayi ko bai yi ba auren yayi ko bai yi ba mata sun ce yayi sun ce bai yi ba mu auren mu shine auren yayi kuma shine zance mafi karfin dalili saboda cewa sadaki sai an bada 159,750 babu aya babu hadisi akai kusan wannan abin da kyau ba magana Allah bane ba magana manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wasallama kuma abin da na ji dadi tunda muka fito muna yakan wannan abin tsawon lokaci tunda malaman mu sun riga mu jimawa suna yi sai na gade daga cikin manyan malamai wadanda yake yan dariqa ne ko masu ilimi malami bi ma'anar kalima malami mai karatu ba malami kawai dan hayaniya ba shine professor Umar Sani Fage ya fito ya kalubalanci wannan abu yace in muka biye maganan nan fa wani akalla sadaki 150 yace ba za a aure ba yace babu aya ba hadisi akai yace kuma ita wannan neran da HIV ya kamata yace in muka biye mata komai ma ba zai yi ba yace mu aje wani maganan kiyasin dinare da wani naira da wane ne mu yi aiki da abin da ya dace dole sai an dawo kan wannan abu to irin su professor Sani Fage babban malamin mu ne sabito suna irin wannan maganan kuma kowa ya san dan dariqa ne to mun ji dadin wannan magana kana dauka wai a ai bangaren su wane ne kade suke ma wannan magana a yanzu kowa ma fara gane abun haka ne inda kana da ilimi da tunani za ka gane wannan akalla sadakin dole a sake lalle akan shi shi yasa muka faɗa a nan masallacin wata na zamu daura aure muka ce duk wanda ya kawo mana sadaki ko 50 ne mun daura auren nan mu shine ra'ayin mu domin a lokacin annabi alaihi salatu wassalam an daura aure da sadaki mai yawa an daura aure da sadaki kada annabi bai kayyade ba akwai matan da mamar Anas dan Malik Ummu Sulaim ita kalimatu shahada ne sadakinta Abu Talha da ya ganta yace yana son ta da aure tace ai kai ba musulmi bane ba babu aure tsakanin musulma da wanda ba musulmi ba yace ya yadda zai musulunta tace to aje wurin annabi saboda ya kamu in ba ita ba herijiya ya yadda zai shiga musuluncin nan aka je ta gaya annabi annabi ya ce shikenan ya musulunta tace to ni na yadda kalmar shahadar shi shine sadaki na annabi ya ce yayi kuma aka daura auren ina 150 din yake kalmar shahada sannan wata tazo majalisin annabi alaihi salatu wassalam annabi na zaune tace tana son shi dama annabi shi ya halatta idan mace ta zo tace tana son shi da aure idan ya gamsu zai aure ta to babu sadaki ma kadai abu hukuncin ka annabi kadai shafa kun gane ko banda shi babu wanda ya shiga cikin wannan abu kamar da aka bashi daman auren sama da mace daya kamar da aka bashi daman rabon kwana a mata shi ba wajibi bane akan shi duk da shi ganin dama ne amma kun bai taba saba wannan ka'idan ba saboda rahama da adalci irin nashi to anan sai malami suka ce annabi ya ga matan shi bai buƙatar aure a lokaci yela ko ya kulle misali kenan yela ya kulle kamar irin mu masu mata hudu babu daman mu ƙara to yela lokacin annabi sun kai tara ya ga daman shi ma ya kulle a ganin daman shi tunda shi ba kulle mishi ba idan kuma yace baya son ta duk duniya ba mai aurenta shine matsala in annabi yace gaskiya bana son ki to ta bada ta lalace kenan annabi sai shiru sun koyar da kai ya rasa ya za a yi to ashe akwai wani a gefe wani sahabi shi kuma ya ga ta mishi an gane ko sai ya ce ya rasulullahi in baka bukata ni ina so zan aure ta annabi ya ce shikenan an gama ka kawo solution annabi ya ce kawo sadaki ashe ga imani ga tilawa babu ko sisi kuma shi yana so ayi aure annabi ya ce kawo kaza babu har aka zo annabi ya ce ka je ka nemi koda zobe walau khataman min hadidi zobe na bakin karfe shine the cheapest zobe kenan mafi araha gaba daya yaje gida ya zaga ina ya dawo babu wala awal ga kalun gawar shu amma babu kudin sadaki. Sai ya samu wuri ya zauna, ya ce fashikan a sayan da za a yi da shi, auren nan sai an daura shi. Karshe mai annabi ya ce da shi, annabi ya ce da shi alayhi salatu wassalam, ka kawo bargonka a matsayin sadaki. Ki ai bargon guda ɗaya ne a yi, idan na ba da shi an samu matsala. Sai annabi ya ce da shi, shin ka iya karatun Qur'ani? Ya ce kwarai, a akwai Qur'ani kan duk suran da ake so zai kawo ta. Annabi sai ya ce, to karantar da ita bima ma'aka zawwajtukaha bima ma'aka min al-Qur'ani, na aura maka ita da abin da ke tare da kai na Qur'ani. Koya mata suratul Baqara a wata ruwaya, suratul Baqara nan shine sadakinta. Kun gane wannan abin da kyau? To kaga anan ma ba ce akallu sadaki 159 ba. To akwai ire-iren waɗannan dewa. Annabi ya ba da sadaki wanda in za a canje kuɗin a yanzu miliyoyin kuɗi ne ya biya. Kun gane ku? To shi yasa sadaki ba shi da sama, ba shi da ƙasa. In aka ba da sadaki miliyan 100 ya halatta, in aka ba da 10,000 aure ya yi. Ku gane wannan abu. Wannan shi ne zance mafi inganci, wancan ijtihadi ne na wasu malamai, bisa ga dalilin su shine an ce wai idan mutum yayi satan da ya kai rubu'un dinari a yanke masa hannu. Sai suka ce, to duk gaban da za a yanke sai an biya rubu'un dinari, to bai kamata a keta alfarman mace ba a biya abin da ya kai wannan ba. Ta yi wannan ne, wannan kudin yayi kada. Kun gane inda suka dauko hujjar su. Wa in barawo za a yanke masa hannu in ya sace rubu'un dinari shine 159,750. To wanda zai afkawa mace ma sai ya biya wannan kuɗin, saboda wani daga cikin gabanta ne za a afkawa. Sai aka ci, to a inda wannan ne darajar wannan ya wuce wannan kuɗin da aka faɗa. Ku ɗauka nan ibada ake magana, ba wancan kiyasin naku kiyasi ne wanda yake ma alfari. Shi yasa da jumhurin malaman hadisi gaskiya ba sa kan wannan maganan, ma fuqaha suna fatawa da shi. Amma a kowane zamani a dinga ɗaukan abin da ke maslaha na wannan zamanin. Sun yi fatawa ne da abin da ya dace da zamaninsu, mu yau bai dace mana ba irin wannan fatawan a Najeriya. Ina fata an gane. Kamar maganan da kwanan nan ne malaminu Daura ya a Kano ake ta yawo da shi, aka yi ta buga min waya, yake cewa yanzu sadaka zakka na kuɗi, wasu kana da miliyan 12 da wani abu. Daura ya ce, wallahi ko miliyan 5 kake da shi ka fidda zakka, kar ka biye wannan maganan dala ta tashi dala ta sauka. Kun gane ku? Yace kana da miliyan 5 cire sadakinka, in ka biye wa naira sadakin ma ba za ka yi ba. Zakka, jazakumullahu khairan. In aka biye wa maganan naira sadakin, wata ran zai fi karfin mutane zakka, kuma shi ma ba zai yi ba. Saboda kullum kuɗin ƙara lalacewa yake. Sai ce duk wanda yake da miliyan 5 ya fidda zakkan shi. Kar ka damu da gol yayi sama, gol yayi ƙasa, naira ta rushe, naira ta gyaru. Ita wannan ba zai zama maslaha ba a gare mu ba. Wallahu ta'ala ala alam. Wannan ijtihadi ne da yayi, kuma ijtihadi ne gaskiya, da ka kalle shi akwai maslaha a ciki. Ya fi nutsuwa a ranka ka fidda wannan zakka. Nawa ne? Miliyan 125,000. An gane ku? To wannan lissafin naira da dala ɗin da gold da waye, wallahi ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba. To sai dangane da tambayin, to idan za a ba da sadaki, mace ta ce a ba ta 50,000 ya halatta, kuma auren ya ɗauru. Ina fata an gane. Mace tana da daman ta ce a ba da sadaki 50,000, in aka bara ka ɗaura aure ta tare ta ɗauko 50,000, kuma gashi na baka kyauta. Ya halatta, Qur'ani ya faɗi wannan abu. Ya ba da sadaki 50,000 aka ɗaura aure, aka ba ta aji da aka tare, aka zo ana karyawa ana hira, ta ce habibi, ya ce habibati. To wallahi dama sadakin nan fa na ajiye shi, gashi nan kuma na baka nuru ala nuri. Wa malamin ya ce ba za ku iya ba. Ya ce ba za su iya ba. Gaskiya da za a yi wannan, kuma yana ƙara hasken imani a cikin auren. Zai ƙara auren albarka. Allah ta'ala ya samu dace. Na ga kai tsaye za mu shiga karatu insha Allahu.